Ready to shubani, yes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya saka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiran lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke cibiyar saka fake a gwabza faɗa a cikin sir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da ma. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Da ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta dabatun bingiwa, wato jihar Kano a Najeriya. inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'ar musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya Rashid Jahar Kano na cewa
mun ba mu ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abarta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu dan ce ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan garin hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wuta ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ake ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tunda abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Daga
cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotun Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shirya ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, amma har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar din. To su ɗan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba ƙungiyar Farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba waɗon ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce su yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadiba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya suna da matsaloli da makwabtansu da dama, idan ka ɗauka musamman Nijar. Wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alje nan Benin da Najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan ƙasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran ƙasashe su jin matsala babba.
Haka ne, to magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda. Lafiya nan ita da Faransa, ambasadikin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka tsunci kan mu ciki. Kina wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nijar bane ba.
Duk dan ta'adda daga mai duguri sai kebi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hidda sai ka ce ha Faransa zo ka kai mu da soje bakin bodar Nijar.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin CDAO ne. Abinda ya yi da sunan CDAO a matsayin shi na shugaban CDAO ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar, daga Najeriya ne ake kawo hatsi, dai wanga daga Najeriya ne ake kawo mana shi.
Haka ne, yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilinmu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gegan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau, shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko CDAO ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa, domin ita CDAO din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita CDAO ke da gani saboda sun gaji ne mulki sun kara a cikin wanda aka kafa ta. Yakubu Gawaki da kanshi na san shi wanda san ka don minista ta mayar bayan laifin gidan shi. CDAO ke nan Yakubu Gawaki Lagos an kawo ta inda sun so ake yi.
Alhamdulillah 75
shi ma general ne mai zuwa mulki. Sai kun ce lieutenant colonel na Niger, Lamizana yana general na wata walta ta zan Burkina, Musa Traore yana general
na Mali,
Kirku na Benin, Wundi Taya colonel ne shi ma, Wundi Taya colonel ne ya yi mulki shi ma yawo na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi in yake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so shi ne suka je mulki ko ina suna kasu ka ta ko ya zo da yake shi zo zan.
Amma suna cewa kamar da mutum tsani ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jima general ne da to boshi ba uban wanga president da nan. To ina da democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina an ka yi shi an ka ce wane kun kasa al'ummar kasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba. To abinda ya samu fifu da mu sojoji su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma sai masu gaji uku su gozo gozo su hinda ku za mu planning da tattalin arziki na gaskiya. Yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka jiba Faransanci community economic des etats de l'Afrique de l'Ouest. To ina economy shi ni an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba. Amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga UMA ba da ke kula da harkokin
su. Saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana da mota baka da abin volunteer da iya yi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da dalilan mota ne kana zuri ba zai yi ba. Kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasike an yi kusa 50 ne ko ƴan Niger da ƴan Najeriya ba mai raba su.
President Intini Kar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fi sibillahi ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Najeriya kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu 'yan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin na kasa guda uku soja hanga da suka amshe mulki da karhi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a don kai in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanon afni
amma kuma yana magana ga samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna diba'in nan da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Niger ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki katu da shejur Tahiru Gimba mai makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abinda ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an exercise ne sai da yawo ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan mu na fata
haka ba
zo da ai shi ne ji dogari mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda nace ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi kasan kuma nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso wajenmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya lau ita da faransa ambasadikin faransa yana can ya kafa halta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa ya kafa sahel Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka tsinci kanmu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger ba ne ba
president Tahir Gimba maganar nan ta sai da yawo akwai gyara kuku a bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi ya ce amma ragon nan ya tashi
ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasar mu shine alheri ga kasashen ganan ku
kuma babu wata maganar gyara
babu wannan abin da yanzu a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren da zamu yi na hawan boda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka bani visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka
da ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
da yamma ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fita ya hidi wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abinda turuwa ta aje a dafa a dawa a ci kenan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zance ya ja wani ji dan wani alasa ya ce a IOS an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bis 36 kenan ya yi karin daga gasa duk ɗan ta'addan daga Maiduguri sai kin sun mamaye babu dajin zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hiddanta zaka ce ha faransa zo ka kai mu da soje bakin border Niger ka tattale ni da ta alƙawar daga Niger suka zuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai suka zuwa da machine su biyo ta dogon dutse a biyo ta hilinge ni shi mali
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
kuma da lam to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da za mu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intanet Karalasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barmadi hada mu da wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima
Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VO Afrique, émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 19 mars 2024, à la une de l'actualité ce matin. En RD Congo, le journaliste